Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan an waye gari lafiya. Maryam Dauda ce tare da Grace Alheri Abdu da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na safi a yau Laraba 11 ga watan Janairu na shekarar 2023. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanan labarai.
To Maryam, an yanke wa tsohon jami'in kula da harkokin kuɗi na kamfanin Trump Alan Weisselberg hukuncin daurin watanni 5 a gidan yari saboda laifin kin biyan haraji. Fadar White House ta yi bayani kan takardun sirri da aka gano a wani ofishin tsare-tsare da shugaba Biden ya yi amfani da su a lokutan baya. Kana ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta tabbatar cewa dakarun kasar za su fara horar da sojojin Ukraine kan tsarin kariya na makami mai linzami a sansanin horar da sojojin Amurka da ke Oklahoma.
To madalla, a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa shugabannin al'umma a yankin birnin Gwanin jihar Kaduna sun ce akwai sauran jan aiki idan gwamnati bata dauki sabbin matakan magance matsalolin tsaro ba. Biyo bayan kisan wasu jami'an hukumar tsaro na farin kaya su 7 a wani wurin hakar ma'adinai a wannan makon.
Abinda wannan yake nuna shine lallai hukumomin Najeriya ya kamata su take miƙewa su dau mataki domin akwai dama da daidaitun cewa duk inda ake irin wannan haƙƙin ma'adinai yan bindigan nan nan suka fi zuwa su kafa tunga ko kuma su rika kai harare domin kamar muradin su ne suke so su kare a gurin.
To muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. Idan kuma muka leƙa jamhuriyar Niger za ku ji cewa ɗaliban jami'ar Abdulmumini ta birnin Yamai sun shawarci gwamnatin ƙasar da ta maido da tsarin horon aikin soja ga dukkan ɗaliban da suka kammala karatu. Duba da yadda matsalolin tsaro suka addabi wasu jihohin jamhuriyar ta Niger. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Laraba, yau ma muna nan tafa da shirin baki ne yanka wuya wanda Murtala Faruk Sanyi ne ya shirya zai kuma gabatar. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba ga cikakkun labarai mai karantawa Alheri Grace Abdu. An yanke wa tsohon jami'in kula da harkokin kuɗi na kamfanin Trump Alan Weisselberg hukuncin daurin watanni 5 a gidan yari sabili da laifin kin biyan haraji. Wani alkali ne ya zartar da hukuncin jiya Talata a zaman wata kotu a birnin New York. Weisselberg da ya dade yana aiki a matsayin ɗaya daga cikin shugabannin kamfanin iyalan Donald Trump ya kuma biya dala miliyan 2 na haraji a matsayin tara da kuma riba. An yi wa Weisselberg alkawalin daurin watanni 5 a watan Agusta lokacin da ya amince ya da laifukan haraji 15. Daga baya ya bada shaida kan kamfanin da ya yi wa aiki tun tsakiyar shekara ta 1980. An sami kamfanin Trump da laifin bada kafa ga shugabannin kamfanin ciki har da Weisselberg domin su kauracewa biyan haraji. Bayanan cewa an gano waɗansu abubuwa da aka haramta fitarwa a bainin jama'a bisa dalilan tsaro a ofishin tsare-tsare da shugaba Joe Biden ya yi amfani da su a baya ya sanya alamar tambaya kan yadda za a kwatanta lamarin da kama ɗaruruwan takardun sirri da aka yi a gidan tsohon shugaba Donald Trump bara. Wani mai ba Biden shawara na musamman ya ce an gano takardu marasa yawa a watan Nuwamban da ya gabata kuma hukumar kula da tarihi ta ƙasa ta je ta kwashe su a washegari. Akasin haka an kwato kusan takardu 300 da ke da alamomi na sirri daga hannun Trump ciki har da wasu da aka kwato bayan lauyoyinsa sun rantse cewa an mayar wa gwamnati dukkan takardun. Hukumomin Najeriya sun ce jami'an tsaro sun kubutar da waɗansu mutane 7 da 'yan bindiga suka yi garkuwa da su cikin jirgin ƙasa ranar Asabar a harin da aka kai na farko a kudancin jihar Edo, yayin da har yanzu bisa ga cewar su fasinjoji 24 na hannun maharam. Kakakin rundunar 'yan sandan jihar Edo Chidi Nwazbuzo ya shaida wa muryar Amurka cewa waɗanda aka ceto sun haɗa da namiji ɗaya, mata 2 da kuma ƙananan yara 4. Yace masu garkuwan sun bar su a baya ne lokacin da 'yan bindiga suka yi kokarin tsere wa jami'an tsaro.
Due to pressure of the authorities who are in the bush for the rescue operation, they seem to drop.
Ce sun rika sakin fasinjojin da ɗaya-ɗaya saboda matsin lamba da suka rika fuskanta daga jami'an da ke cikin daji waɗanda suka yi musu lokacin da suke ƙoƙarin ceto fasinjojin. Mataimakin kwamishinan 'yan sanda na bincike ya kuma maida ofishinsa a Ibebun domin ci gaba da bincike yayin da jami'an tsaro ke ci gaba da gudanar da bincike a wannan yanki. Waɗanda aka ceto suna cikin mutane 31 da wasu 'yan bindiga ɗauke da bindigogi ƙera AK-47 suka yi garkuwa da su a ranar Asabar a tashar jirgin ƙasan. 'Yan sandan Najeriya dai suna ɗora alhakin wannan hari kan makiyaya a yankin. To labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To madalla, kafin ku ji ƙarshen labaran duniyar zamu tabo bangaren rahotanninmu. Sa'o'i kaɗan da tabbatar da kashe jami'an hukumar tsaro na farin kaya guda 7 a wani wurin haƙar ma'adinai a yankin birnin Gwarin jihar Kaduna. Shugabannin al'umma a yankin sun ce akwai sauran rana a kaba idan gwamnati bata dauki sabbin matakan magance matsalar tsaro ba. Wakilin muryar Amurka Isa Lawal Ikara na dauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Hukumar tsaro ta farin kaya da aka fi sani da Civil Defense ce da ta fitar da sanarwar tabbatar da kashe jami'an ta guda 7. Da kuma wasu jami'an tsaron da ake zargin na soja ne su ma guda 5 a gurin haƙar ma'adanai da ke yankin Kuriga a ƙaramar hukumar birnin Gwarin jihar Kaduna a sakamakon kwanton ɓaunar da aka ce wasu 'yan bindiga ne suka yi. Jim kaɗan bayan fitar da sanarwar tabbatar da wannan kisa ne sai ɗan masanin birnin Gwari Alhaji Zubair Idris Abdur'uf ya jawo hankalin gwamnati cewa akwai buƙatar ɗaukar matakan gaggawa game da irin abubuwan da ke faruwa a yankin na birnin Gwari.
Muna miƙa ta'aziyarmu ga jaji ga dukkan waɗanda suka rasa rayukansu musamman ma jami'an tsaro na farin kaya waɗanda hukumar ta fito da sunayensu da kuma sauran jami'an tsaro waɗanda suka rasa rayukansu a wannan hari na wajen ma'adini da ke kusa da Kuriga. Bayan haka muna so mu yi kira ga gwamnatin jihar Kaduna don Allah duk waɗansu wurare waɗanda ake haƙan ma'adinai da hukuma ta san da zamansu don Allah a rufe su sannan a ɗauki ƙarin matakai na tsaurara tsaro a wannan hanya ta Kaduna zuwa birnin Gwari domin kare rayukan al'umma.
Kuna ganin akwai alaƙa ne tsakanin kashe waɗannan jami'an tsaro na farin kaya da kuma maganar haƙar ma'adanai a wannan yanki?
Tabbas Isa Lawal Ikara, ai wuri ne wanda aka san cewa dandazo ne na 'yan ta'adda. Ta yaya za a ce a je a haƙi ma'adanai a wannan wuri da ake samun tashin hankali? Shin kare rayukan al'umma ya kamata ko abin da ya shafi haƙan ma'adanai?
Shi ma dai masani kan harkokin tsaro Manjo Hashin Kwamirta ya ce akwai abubuwan da ya kamata jami'an tsaro su kiyaye game da guraren da ake haƙar ma'adanai.
Duba da yadda wannan sanarwa ta fito daga ita hukumar Civil Defense cewa an kashe musu jami'ai guda 7. A cikin sanarwar nan sun ƙara da cewa da waɗansu jami'ai na wata hukumar tsaro mutum 5 wanda yake wannan yayi daidai da raɗe-raɗi da sauran al'umma suke na wannan yanki na birnin Gwari cewa akwai jami'an sojoji da su ma wannan al'amari ya ritsa da su. To kuma menene dai ana maganar mutum 12 ne kuma jami'an tsaro ne kuma na gwamnatin tarayyar Najeriya. Abinda wannan yake nunawa shine lallai hukumomin Najeriya ya kamata su sake miƙewa su ɗau mataki domin akwai dama raɗe-raɗin cewa duk inda ake irin wannan haƙƙin ma'adanai 'yan bindigan nan suka fi zuwa su kafa tunga ko kuma su rika kai hare-hare domin kamar muradinsu ne suke so su kare a gurin. Musamman tunda ana ganin arziki ne na ƙasa wanda yake ya kamata a amfana da shi. Kuma ya kamata har ila yau su jami'an tsaron nan wanda wannan al'amari ya shafa su kiyaye da sharuɗa na irin wannan aiki na ginin ma'adanai. Saboda haka duk inda za a je a bada tsaro irin wannan su tabbatar da cewa aiki ne na gwamnatin tarayya ba wani na ɗan sa kai ko waɗansu tsirarun mutane ba.
Al'ummomin yankin birnin Gwarin dai sun tabbatar wa da muryar Amurka cewa ko bayan jami'an tsaron da 'yan bindigan suka yi wa kwanton ɓaunar da suka kashe su akwai wasu 'yan banga da masu haƙar ma'adanan da wannan hari na ranar Litinin da safe ya haɗa da su a yankin na birnin Gwari. Isa Lawal Ikara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
Madalla a gaida Isa Lawal Ikara da wannan rahoton. Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
Ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta soke umarnin da ta bayar na tilastawa mutane yin allurar rigakafin COVID-19 a hukumance, sai dai a sabon bayanin da sakataren tsaro Lloyd Austin ya sanya wa hannu ya buƙaci kwamandoji su kula wajen tura sojojin da ba a yi masa allurar rigakafin ba. An sa zuciyar fitar da wannan bayani na Austin tun bayan da sabuwar dokar da aka sanya wa hannu a ranar 23 ga watan Disamba ta ba shi kwanaki 30 ya soke wannan umarni. Ma'aikatar tsaro ta riga ta daina aiwatar da matakan da suka shafi ayyukan ma'aikata da ba su yi rigakafin ba, kamar korar sojoji da suka ke yin rigakafin. Austin ya ce Pentagon za ta ci gaba da ƙarfafa dukkan jami'an sojoji su yi rigakafin na COVID-19. Daga ƙarshe, ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta tabbatar da cewa dakarun Amurka za su fara horar da sojojin Ukraine kan tsarin kariya na makami mai linzami a sansanin horar da sojojin Amurka da ke Oklahoma a ƙarshen wannan watan, bayan da muryar Amurka da wasu kafafen yada labarai suka bayar da wannan labari. Sakataren yada labarai na Pentagon Brigadier General Pat Ryder ya sanar jiya Talata cewa yayin wata taron manema labarai a ma'aikatar Pentagon, mako mai zuwa za a fara horar da sojojin a Fort Sill. Ryder ya ce Amurka za ta nemo hanyoyin da za a gudanar da horarsuwa cikin ƙaramin lokaci ta yadda 'yan Ukraine za su iya komawa fagen fama cikin sauri. A makon da ya gabata, ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta sanar da cewa za ta aika da motocin yaƙi 50 zuwa Ukraine a wani bangare na sabon zagayen taimakawa sojojin Ukraine wajen yaƙi da mamayar da Rasha ke yi.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. A sakamakon lura da yadda matsalolin tsaro suka ƙi cinyewa a wasu jihohin jamhuriyar Nijar, ɗaliban jami'ar Abdulmumini ta birnin Yamai sun shawarci gwamnatin ƙasar da ta maido da tsarin horon aikin soja ga dukkan ɗaliban da suka kammala karatu, ta yadda za su ba da gudunmuwa a yakin da ake yi da ƙungiyoyin ta'addanci da na 'yan bindiga. Wakilin muryar Amurka Sulaiman Muna Barma ya aiko mana ƙarin bayani daga birnin Yamai.
A gangamin da suka kira a yammacin jiya Talata a dandalin Plus Abe da ke farfajiyar jami'ar Abdulmumuni a ƙarƙashin inuwar ƙungiyar su ta Yenun, ɗaliban sun fara ne da nuna damuwa a game da yadda matsalar tsaro ta haddasa rufe dimbin makarantu a wasu yankunan Nijar, musamman jihar Tillaberi, duk da matakan da hukumomin ƙasar ke ɗauka. Mutari Isa na daga cikin membobin kwamitin zartarwar ƙungiyar Yenun.
Duk da ƙoƙari wanda jami'an tsaro ke yi domin maido kwanciyar hankali a cikin wasu yankunan Nijar, al'amarin rashin tsaro yana ƙara tabarbarewa, musamman a yankin Tillaberi, inda 'yan uwanmu na ci gaba da rasa rayukansu, wasu makarantu a rufe, akwai ƙarancin ilimi a wannan yanki na Tillaberi da ma sauran yankuna na ƙasar mu ta Nijar.
Ɗaliban sun yaba da abin da suka kira jajircewar jami'an tsaro a ƙoƙarin su na neman hanyoyin murƙushe matsalolin tsaron da ake fuskanta. Saboda haka suka gargaɗi hukumomi su ƙara jan ɗamara ta hanyar tsanadin kayan aiki. Hasalima sun bayyana fatan ba da gudunmuwa a wannan yaƙi. Al-Mustafa Baƙin Bature shine babban sakataren ƙungiyar ɗaliban jami'ar Yamai ta Yunun.
Le comité exécutif tient à informer la communauté internationale et nationale du fait que les étudiants sont prêts.
Ya ce kwamitin zartarwar ƙungiyar Yenun na sanar da al'ummar ciki da wajen Nijar cewa ɗalibai a shirye suke idan bukata ta taso su tafi fagen daga don dafawa jami'an tsaro a ayyukan kare martabar ƙasa. Saboda haka ne muke bukatar ganin gwamnati ta ɗauki dukkan matakan da za su ba da damar maido da tsarin horon soja ga dukkan ɗaliban da suka kammala karatu, don ganin dukkan matasa sun koyi aikin soja ta yadda za su taka rawa a ayyukan kare iyakokin ƙasa. Kungiyar Irin ta kuma yi kira ga hukumomi su gaggauta biyan kudaden allowance ɗin ɗalibai tare da samar da ƙarin motocin jigilar su da ƙarin ɗakunan karatu don magance tsaikon da ake fuskanta a sha'anin karantarwa a jami'o'in gwamnati. Kamar yadda shugaban ƙasa Muhammad Bazoum ya yi umarni a lokacin da ya ziyarci jami'ar Yamai a watannin da suka gabata. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Madalla a gaida Sulaiman Mumuni Barma da wannan rahoton. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Bayan haka a koda yaushe za a iya kama mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Baki mai yanka wuya. Goyon bayan da tsohon shugaban Najeriya Olusegun Obasanjo ya nuna wa ɗan takarar jam'iyyar Labour Party na ci gaba da zafafa siyasa a ƙasar. Jama'a assalamu alaikum. A makon da ya gabata ne tsohon shugaban Najeriya Olusegun Obasanjo ya fito karara ya nuna amincewa da goyon baya ga dan takarar shugabancin kasar a karkashin inuwar jam'iyyar Labour Party Peter Obi a yayin da ya rage kasa da kwanaki 50 a gudanar da babban zaben kasar. A cikin sakonsa na murnar sabuwar shekara, Obasanjo ya bayyana Obi da cewa ya fi dukkan sauran abokan takararsa cancanta la'akari da shekaru da kwarewar aiki da yake da ita da kuma wasu halaye da dama da ya ambata. Ko bayan Obasanjo ma wani jigo a yankin kudu maso kudancin Najeriya Edwin Clark shi ma ya bayyana amannarsa ga Peter Obi akan sauran ƴan takara. Wannan lamari dai ya ƙara zafafa fafutukar siyasa a ƴan kwanan nan, inda jam'iyyar ta Labour Party take ganin wannan babbar alama ce ta samun nasararta a zaben na watan Fabrairu mai zuwa. Yusuf Datti Baba Ahmad shine mataimakin dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar ta Labour Party.
Kikkiawan shaida ne muka samu daga tsofaffin shugabannin kasa. Yanzu haka idan akwai mutanen da ke da kishi da kuma sanin ainihin ciwon ciki da ciwon kan kasa baki daya, dan akwai wanda ke suke da basirar zakulo wanda suka dace daga dimbin yawan jama'a yan siyasar Najeriya, tsofaffin shugabannin kasa mu su ne a kan gaba. Maganan suku ba abin da za a yi wasa da shi bane. Wanda Allah ya taimaka ma yin shugaban kasa na shekara 11, to maganan shi ba maganan wasa bane. Kuma Afrika yana cikin dattawa da ake ji da su. Duk wanda ya ce maganan tsohon shugaban kasa maganan shi ba abin dauka bane, to yana da damuwa. Lalle sun san abin da suke faɗa cewa Najeriya ba ta taba samun irin wannan gara ba sa na ƴan takara dai wanda ya fice a kasuwanci sannan ya zo ya nuna a lokacin da ya gwamna. Ya zo ya samu mabiyi wanda ya fice wajen ɗaukaka ilimi a arewa inda babu shi, inda ake fama da rashin ilimi. Suka gaurayu suka zo duk faɗin ƙasar nan abinda ba a sani ba, farar ɗaya aka zo aka san su, dama sanannu ne. Amma yau a jam'iyyance su ake fama da su a ko'ina, daga cewa aida a yanan gizon wuce da suka ga al'ummar Najeriya sun haka sun fito miliyan mace, sai aka koma a yi cewa ba mu da tsari. Suka ga tsarin nan ya fito suka koma ai wai ba mu da kuɗi. Suka ga yau ba mu taɓa ƙasa a gwiwa wajen wani abin da ya dace mu yi ba, suka koma ai wai ba za mu ci zaɓe ba. Kuma alamu sun nuna mu za mu ci zaɓen nan Allah yadda. Ba tsohon shugaban ƙasar da zai so ya kunyata. Wurin ɓata mu gina mu suke yi, wurin zagin mu ɗaukaka mu suke yi. Abin da ke faruwa kenan. Saboda haka mun samu kyakkyawan shaidu daga tsofaffin shugabannin nan namu da wanda suka yi na shugabannin ƙasa da kuma shugabanni na wasu al'amura irin su E.K. Clark da saura dai da aka sani.
A yanzu kuna da yakinin cewa za ku kai magaci musamman ma yadda ake ganin ba ku gama ratsawa cikin arewacin Najeriya ba?
A'a, Hajiya, mun ratsa arewacin Najeriya kamar yadda muka ratsa tsakiyar Najeriya. Wato faɗan magana a siyasa bai da wuya, maimaita abin da aka faɗa bai da wuya. Abin da ke da wuya shine a ji a tabbatar da abin da ake faɗa haka ne, saboda yau babu inda rashin tsaro ya lalace kamar arewacin Najeriya, kuma babu wanda suka yi ikirarin gyara tsaro a Najeriya kamar mu. Saboda haka mu ne ko muka ratsa Najeriya ba sauran jam'iyyu. A tambayan ki na cewa ko za mu ci zaben nan, in Allah ya so ya yarda, zaben nan kamar mun ci zaben nan ne. Me yasa ku nake gaya miki haka? Saboda a siyasance APC na takara, PDP na takara, amma a ƙuri'ance ya kamata a ce ba sa cikin takarar nan, saboda duniyar yau ba ta jiya ba ce, ba ɗan shekara 80-80 ake nema ba. Na farko da na biyu, musulmi ne ɗan arewa ke gama shekara 8, sannan sunan ƙasarmu tarayyar Najeriya ba masarautar Saudi Arabia ko jamhuriyar Islama ta Iran ba, ko ta Libya ko ta Mauritania, Najeriya. Kuma Allah baya kuskure, shi ya haɗa mu. Tarihin Najeriya ya nuna cewa mu yi ne su yi ne. Cikin mu uku nan da ke gaba, APC dai ba ta cikin lissafi, saboda gaurayen musulmi da musulmi bayan musulmi, duk da cewa ni musulmi ne mai tsoron Allah mai kishin addini na, ba na boye wannan. A duniyarmu ta yau wannan abin ba zai zauna ba. Na biyu, PDP a ƙuri'ance ita ma bai kamata a ce tana cikin lissafi ba, saboda ta yi shekara 16, sannan ta yi shekara 8 tana alƙawarin cewa ta gyaru ta canzu. Wannan abin ya ba miki jam'iyya ɗaya a Labour Party, inda Peter Obi da ni muke.
To sai dai kuma tsohon sakataren jam'iyyar PDP na ƙasa Sanata Ibrahim Umar Tsauri yana ganin cewa sam wasa wuka a ranar sallah baya tayarwa kari hankali.
Obasanjo ya kamata a kalle shi a ga a halin yanzu ya Obasanjo yake. Idan kana da hali, halinka zai bi ka ko a ina kake. Obasanjo ya sha fakin maganganu irin waɗannan waɗanda kullun so yake kada 'yan Najeriya su mance da shi. Shi za ka ga cewa sa'adabi ya tashi zai magana da take abin da kace ba control ba shi. Tun ranar da Obasanjo ya kama katin PDP ya keta, in ka lura sai ya rasa mutunci zahiri a idon mutanen Najeriya, musamman mutanen PDP. Don haka yanzu ya tsufa, ya kai matsayin da in yi maka magana in an jima in ka dawo bai iya mai baitata. Idan ka tuna 2019, the same Obasanjo ne ya ce a zaɓi Abubakar Atiku Abubakar don ba kamata. To wannan Atiku Abubakar ɗin canzawa ya yi? Da Obasanjo ya zo ce yanzu a zaɓi Peter Obi? Peter Obi, in Peter Obi na kallon yana takara ne, to ai sai ya ɗauka cewa kafin shi a wancan lokaci an faɗi wa Atiku Abubakar wannan magana. Kuma Atiku nan yana takara. Saboda idan ya zo ya ce a je a Peter Obi, ba mu ce ya yi kuskure ba. Sai dai ina so a sani cewa Obasanjo sunan siyasa gare bai da daraja a siyasa. Don haka mu auren mu wannan magana ba ta damu hankali ba. In fact, a gaskiyar magana kaman ba a yi ta ba. Shi kanshi Peter Obi in yana da hankali, yana jin siyasa ta zahiri, ba zai yadda cewa Obasanjo da gaskiya yake ba. Sai dai Obasanjo ya kwashi, ya share iska, ya faɗi abun da yake so. Ko dai da dama Peter Obi, ko dai da dama Inyamurai, ko dai da dama kuma wadai ne ko 'yan Labour.
Sanata Tsauri, jam'iyyar Labour Party din nan fa suna ganin cewa a da kun ɗauki al'amuran su kamar wasa, amma yanzu sun fara yi muku barazana, sun fara wato tada muku kura, kasancewar kuna ganin yadda jama'a suke tururuwa suna bin bayansu.
Ita siyasa auna ta ake. Mutumin da ke Labour Party ya ce maka zai ba PDP da APC mamaki. To ya ba da mamakin da ya magana ya yi. Zai suka ta magana abin mamaki ce. Ba wai maganar Labour ba, a'a. Mu Labour kaman ba jam'iyya muka ɗauke ta ba gaskiya. Mun ɗauka dai kawai ya ƙungiya ce ta 'yan wasu 'yan mutane wanda suke ganin kaman za su tada ƙura. Amma gaskiya kuma da kyau sa wani matsayin da zai tada mu na hankali ba. Babu shakka na sha faɗi, 'yan takararsu sun cancanta, amma jam'iyyar su ba kowa take ba. Saboda in kai takara a jam'iyyar da bai kamata kai takara ba, ko muke cancanta a iska ne. So kuma ba mu jayayya da irin waɗanda ke maganganu waɗanda ba su da tasiri a siyasance. Mu koma muna maganar cewa Labour ta ce za ta ba da mamaki, to ai kuma duk wanda zai ce to mu hauka take ne. So da ka ba mu rumu cikin wannan magana, ba wanda muke magana mu jira muke yanzu lokacin zabe ya zo ka ga yadda ƴan Najeriya za su da APC ba Labour ba. Labour ba ishi bace ka bari ka ga yadda ƴan Najeriya za su da APC za su kankanta ta su mai da PDP mulki su mai da APC in ta iyawa adawa. Wannan kuma shi ne gaske magana.
A nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Godiya ga wakiliyar sashen Hausa Halima Abdulra'uf, sai Jumbi Hamza da ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyinna ya muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka.
A gaida Murtala Faruk Sanyinna, to yanzu kuma ga wannan sakon.
Zauren matasa don duba korafin matasa don gano bakin zare.
Kar mu zama ƴan daba muna bin ƴan siyasa.
Shin matasa masu satar mutane ma na son a mutunta su ko kuwa hau teburin shawara?
Ba daukan ba filata ne ba komai bane, saboda lokacin da aka kera duniya a lokacin aka kera shi shima.
Ya illa tura ƴaƴan masu hannu da shuni kaɗai makarantu masu inganci ne.
To wallahi su sani waɗanne ƴaƴan talaka da suke ko uwu wataran sai sun zo sun sa su ruhu.
Menene ruhu? Zauren matasa na BOA zai rika zuwa muku duk mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Nasiru Adamu Ali Kaya. Ku kasance da muryar Amurka.
To madalla, yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya.
An yanke wa tsohon jami'in kula da harkokin kuɗi na kamfanin Trump Allen Weisselberg hukuncin ɗaurin watanni 5 a gidan yari saboda laifin ƙin biyan haraji. Wani alƙali ne ya zartar da hukuncin jiya Talata a zaman wata kotu a birnin New York. Weisselberg da ya daɗe yana aiki a matsayin ɗaya daga cikin shugabannin kamfanin iyalan Donald Trump, ya kuma biya dala miliyan 2 na haraji a matsayin tara da kuma riba. An yi wa Weisselberg alkawalin ɗaurin watanni 5 a watan Agusta lokacin da ya amince ya amsa laifukan haraji 15 da ake tuhumarsa da aikatawa. Daga baya kuma ya ba da shaida kan kamfanin da ya yi aiki tun tsakiyar shekarar 1980. Bayanan cewa an gano wasu abubuwa da aka haramta fitarwa a bainin jama'a bisa dalilan tsaron ƙasa a ofishin tsare-tsaren da shugaba Joe Biden ya yi amfani da su a baya, ya sanya alamar tambaya kan yadda za a kwatanta lamarin da kama ɗaruruwan takardun sirri da aka yi a gidan tsohon shugaba Donald Trump a bara. Wani mai ba shawarwari ga Biden na musamman ya ce an gano takardu marasa yawa a watan Nuwamba da ya gabata, kuma hukumar kula da tarihi ta ƙasa ta je ta kwashe su washe gari. Akasin haka an kwato kusan takardu 300 da ke da alamomi na sirri daga hannun Trump, ciki har da wasu da aka kwato bayan lauyoyinsa sun rantse cewa an mayar wa gwamnati dukkan takardun. Hukumomin Najeriya sun ce jami'an tsaro sun kufitar da waɗansu mutane 7 da 'yan bindiga suka yi garkuwa da su a cikin jirgi na ƙasa a ranar Asabar a harin farko da aka kai a kudancin jihar Edo, yayin da har yanzu ba a ga waɗansu fasinjoji 24 ba. Kakakin rundunar 'yan sandan jihar ya shaida wa muryar Amurka cewa waɗanda aka ceto sun haɗa da namiji ɗaya, mata 2 da kuma ƙananan yara 4.
Kuma sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin, amma idan Allah ya kai mu anjima da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Grace Alheri Abdu da ta taya na gabatar da shirin, da Jumbe Hamza wanda ya haɗa shirin da bada umarni, da Carl injiniyanmu na yau, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.
Thank you.